Station Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar garin kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Sara Aminu Fahim tare da ni Amina Buhari Auna. Shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan tarihin masarautar Zazzau.
Ce daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa ita Zaria kusan za a iya cewa mahada ce wacce ta jawo mutane daban-daban don gudanar da al'amura na shugaba.
Shugaban dan Adam. da yawan mutane ga su ko su a kasar zanzu wasu a wani sashi na kasar nan suna jin tarihi amma a karance ku ne masana akan yadda tarihin ya taso me zaka ga yawan mutane game da tarihin kasar zanzu
to kasar zanzu da yake daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa kaga akwai kasar Kano akwai kasar Katsina akwai bangaren Gober su ma duka kasashe ne na Hausa to haka kuma akwai kasar Zaria to kasar Zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaddan tarihi kamar yadda daular Ottoman take da daddaddan tarihi kamar yadda wato daular Songhai da daular Mali suke da daddaddan tarihi fanni daban-daban da cigaban dan Adam ita Zaria kusan zai iya cewa mahaɗa ce wacce ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haduwa a wannan wuri dan gudanar da al'amura na shugaba akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a kasar zanzu tun wancan lokaci kuma ana magana ne akan daruruwan shekaru idan ka duba baya za ka ga cewa akwai ruwa wanda Allah ya samar a kasar zanzu wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane akwai abin da ya shafi kasan noma wuraren kiwo tsaunuka kamar dutsen kufena da sauransu waɗanda sukan zamanto kariya ne ga mutanen da suke zaune a wannan wuri tun lokacin da dan Adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha ake da mutane a cikin kasar zanzu wato stone age period sannan har aka zo lokacin da dan Adam yake amfani da ƙarfe iron age period wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na Zaria da ake kira da kasar zanzu to wannan idan ka duba a bayan nan akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gindinsa a kasar zanzu a sassa daban-daban kuma aka samu manyan malamai suna zuwa misali in ka duba akwai Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Magiri ya zo ya zauna a kasar zanzu bayan ya buro Katsina kuma ya zauna a kasar Kano wannan ina maka magana wurin karshen karni na 15 zuwa karni na 16 a lokacin akwai malamai sannan kuma bayan nan ka lura za ka ga cewa mahaɗa ce kamar yadda na ambata ta kama ga mutanen Borno suna zuwa su mahaɗa a wurin mutanen da suke zuwa daga gabaci daga yammaci suna tasowa su zo su hada a wannan wuri su zo su zauna sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka samu mai da wurin zama din da mutane suka taso sun yi ayyari daga suna yada zango a kasar zanzu ba dan kuma sai dan saboda dan Adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci ya sha da sauransu shi yasa za a ga cewa akwai unguwanni da suka bunkasa a wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka Turawa sun zo kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban misali za a ga akwai cibiyoyi na addini a kasar Hausa kusan za a iya cewa guda uku ko hudu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da wayannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamani misali in ka duba za a ga dutsen Dala a Kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya in ka duba dutsen Kwatarkwashi a Zamfara cibiya ne na addini na gargajiya in ka duba dutsen Kufena a Zazzau cibiya ce ta addini na gargajiya to wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa ɗaruruwan shekaru ko fiye da shekara 1000 da suka wuce akwai jama'a a kasar zanzu da suke gudanar da harkokin yau da kullum ta fuskar cinikayya ta fuskar mu'amala ta auratayya ta fuskar abin da ya shafi shugabantar jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu.
ya salon shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan turawa a kasar Zazzau.
A kasar Zazzau akwai wasu sarautun da suke a kasar Zazzau kafin ma zuwan yakin shugaban Fodi a shekara ta 1804 zuwa shekara ta 1806 aka yi a cikin kasar Zazzau, wanda wannan tsari sun yada akwai sarki, sun yada akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sanawoyi. Misali za ga akwai sarkin masaka, akwai sarkin murna, akwai sarki na kasuwa. To duk waɗannan mutane akwai su, sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi, sannan kuma akwai tsari irin na masu unguwanni da sauransu. Abin da yake faruwa shine a wancan lokaci sun samu damar da za su kyale mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a kasar Zazzau, ba don komai sai nan, saboda duk wanda zai zo da ilimin shi, zai zo da kwarewar shi, zai zo da dukiyar shi, zai zo da abin da ya fi shahara a kai, sannan zai kawo kasar. Akwai malamai da suka shahara wurin zuwa kasar Zazzau, akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna. Misali zan bada, akwai Shagun Muralwali Zaria, gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata 'yan sarki take ciki, da ya zo ya bada maganin ya aka warke ya samu wurin zama. Suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi. Akwai shekaru ne da yawa, akwai kamar malaman suna nan da yawa. Akwai Sheikh Abdulkadir Zaria, shi ma kaga daga kasar Nufeta su yazo ya zauna nan, kuma ya zama dan gari, ya hayyafa ƴaƴan shi su kalifofi ne. Akwai su Sheikh Malam Nahiya, akwai Sheikh Shitu Kusfa wanda ya zo kasar Zazzau a shekara ta 1835, yazo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na Kadarawa a daular Sokoto a wancan lokaci. Ya tashi dawowa bai zame ko yana ba sai nan su ne suka kafa yankin Kusfa da ake magana a yanzu.
Ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin Kusfa a Zaria?
Saboda ya zo da sararai da yawa, kuma ba ma harkoki na waraka ko wasu rashin lafiya ba, abubuwa da dama da suke damun dan adam, kamar a ce cututtuka na goron raji da yake damun yara, da abubuwa da ya shafi mace-mace, yawan mace-mace, da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha, duk za ka ga ya ba da tallafi ba dan kadan ba a wannan lokaci, dan ba na yake a zaune ba zuwa yayi shi ma. To yawanci malaman za ka ga akwai waɗanda suka zo ma daga Misra, suka zo suka zauna a nan. Shi yasa za ka ga yawanci, misali a wancan lokuta, za ka ga kafin zuwan Turawa akwai ganuwa a garin. Bayan ganuwan nan sannan akwai kofofi. Me ma'anar wannan ganuwa? Ganuwar nan an yi ta ne ba don komai sai don ta samar da kariya ga jama'ar kasar Zazzau. Misali daga mahara wanda suke zuwa daga ƙetare da yawa, ka gani. Misali haka kuma zamar da kofofi na shiga garin. Kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari, waye dan ya zo daga waje. In kuma ka shigo cikin gari sai an gane waye kai, sannan kuma sai rahoton ka ya ji ga mai unguwa, sannan ake iya barin mutum ya shiga. In lokacin kasuwa ne ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki, ta hanyar kofofin da ake samu. Misali za ka ga akwai kofofi kamar za a iya cewa akwai kofar doka. Wannan kofar doka da aka yi ta, an yi ita ce kusan farko kofa ta farko a Zazzau a kasar Zaria. Wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama, ake yanke hukunci, ake zartar da abubuwa da dama. Shi za ake kiranta da suna kofar doka, ma'ana ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutanen suke zaune a wannan gari. Kaga kofar doka, saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri, dukkan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari suke zama a wannan wurin, suke yanke hukunci game da masu shige da fice, da kayan da za su shigar, da kuma kudin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni. Sannan in ka duba za ka ga akwai kofar gayan. Ita ma kofar gayan wata kofa ce wanda aka yi ta a wani bawan Allah ne da ake ce masa wani mayaki, ana ce mishi gayan. Shi kuma wannan bawan Allah ya zo ne, ya zauna a wannan wuri. Abinda yake fama da shi, abinda ya shahara da shi, shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin kasar Zaria, shine aka ba wakilcinsu. to amma yana zaune ne a Igabi tasowa yake biyo ta wannan wurin yana zuwa yazo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma amma duk abin da ya shafi ruwan Zaria shine ke da mutuncin wannan to sai wata rana sarki ya tambaya yace shi wannan bawan Allah wai ta ina kake biyuwa ne ka shigo cikin garin nan sai ya fada hanyar da yake shigo sai ce to a sa ma wannan kofar sunan kofar gayan kaji dalili sannan bayan nan akwai kofar jatau shi ma kofar jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asarare da yawa shi wannan bawan Allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane ayyuka suke shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari saboda haka saboda sadaukantakarsa da kuma korewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki sai zaman to sai aka ce a samu wannan kofar jatau
amma malam menene asararun nan ne tun da zaka
asararu shine sirrika kamar sun canfa ta mutanen da to misali da ake bayarwa akwai sarki makau lokacin da aka zo misali jihadi a shekara ta 1806 a kasar Zazzau, kasan an fara jihadin a gobin shekara ta 1804, amma gari kowane gari da irin lokacin da suka fara yakin su, kuma kowane gari da irin tuta da ake basu. Misali, to da sarki ya Musa ya zo ya kawo sarki shi wadan fodo ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki, to sarki ma kawai da ya tashi fita ya fita ne ta kofar Banzazzo. To da ya fita bai zaki dawa ba, me zamu ko ina ba sai inda Abuja take a yanzu. To shi yasa sai suka canba da suka ce duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya subuce musu kuma ba zai saki dawa ba. To in ka duba ai kofar bai ma'ana kofar bayi, kofar bayan gari, to shi yasa sai suka canba ta da wannan. Sannan akwai kofar Kuyambana, wannan kofar Kuyambana abin da yasa ta yi suna saboda kofa ce a nan ne sarkin Zazzau da sauran jami'an da suke gargashin mulkin Lundugati suka zo suka zauna. Haka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya mutanen fada da mutanen mayakan da suke cikin kasar Zazzau suka aje makamansu cewa sun sallama ma Turawa mulkin mallaka. To a wannan kofar Kuyambana a nan ne aka yi wannan abu ya faru. To shi za aka samu da kofar Kuyambana, su kofofin kenan. Amma kuma abin da ke faruwa shi ne kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda hali na tsaro ga birnin Zaria. Sannan kuma bayan nan suna tantance waye dan gari waye kuma ba dan gari ba. Sannan kuma ta nan ne suke karban kudin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato gyaran gari da kuma ci gaban masarauta a wannan lokaci. Sannan kana manta tarihin Zazzau yana da fadi, akwai abubuwa da suka shafi sarauniya Amina ita ma da bamu riga mun taba ba.
Kafin ina so mu yi labarin sarauniya da amma bayan an yi jihadi a kasashen Hausa, me ya faru da kasar Zazzau?
Bayan an yi jihadi sai zamanto sarki ya Musa shi ne ya jagoranci wato jihadin da yake faruwa a kasar Zazzau. Shi wannan bawan Allah shi wadan fodo ya bashi tuta, da ya bashi tuta sai zamanto shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci, su ma su gudanar da nasu jihadin a iriyan wuraren da suke. Misali an ba ma sarkin Nasarawa tuta, an ba ma sarkin Jama'a tuta, akwai sarki daya da na manta ina tana zan bayyana shi. Kusan haka tsarin yake. Kin ka duba Gugu Yaro na Gombe, sarki shi Usman bin Fodu shi bashi tuta, da ya bashi tuta shi ma kuma ya bi manya-manya garuruwan da ke karkashin iriyan shi ya ba su tutoci. To da aka tashi kaga Jama'a da Nasarawa da Kefi, yawa Kefi aka ba mu Kefi tuta. To da Nasarawa da Kefi da Jama'a sai suka zama to suna karkashin mulkin Zazzau ne a wancan lokaci. Saboda haka duk zanda za a nada sarki, su jama'a da jama'ar da ke Kefi da jama'ar da ke Nasarawa suna da kin maikas din su, za su zauna su zabi sarkin su. Sai sun zaba za su tura ma sarkin Zazzau sai ya dozo sai ya yadda, sannan sai a dawo sai a yi nadin sarauta.
Nasarawa ne ta yau wanda yanzu jiha ce,
ta yau wanda take yanzu da jiha ce. To kaga abin da ke faruwa kenan. Sannan dama tun kafin a yi jihadi sarkin Kajo shi ne kamar yake shugabantar lamuran duk da ke iriyan Jama'a a wancan lokaci. Duk Hausawa da Fulani da wasu kananan yarurruka da ke wannan wuri da suna karkashin mulkin shi ne. To amma akwai Muhammadu, akwai wannan sarki sarkin Kafin Yabo wanda shi ne ya sarauci wato Jama'a a wancan lokaci, da ya yaki sarkin Kajuru Haruna ya ci shi da yaki, sai zamanto da iriyan Kajuru gabaɗaya da iriyan kabilun gabaɗaya da sinin zom da sikanin kon da sauransu sai suka dawo karkashin mulkin Jama'a, sai aka tabbatar da wannan. So bayan an yi jihadi a kasar Zazzau sai zamanto an nada an canza tsare-tsare na shugabanci. Tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci. haraji idan za a karba saboda akwai area wuraren da ke da tafilu wadanda ba su yi da su musulunta ba to ba yadda a tilasta musu a ce dole sai su musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyinsu da ƴaƴansu da matayensu ma wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu da ake yi kaga na farko kenan su tsare-tsaren dololin gaba ɗaya sai dawo tsari ne na musulunci har haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zuzu da take da malamai sai ta rinka tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake karkashin mulkin kasar zuzu a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da shari'u da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun bada zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kudi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za a ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zazzo akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin kefi da sarkin zazzo akwai irin waɗannan rubuce-rubuce tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zazzo na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubuce saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da Turawa suka wallafa za ka ga akwai irin waɗannan abubuwa a ciki
yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodio an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na Turawa wanda shi ya jaza wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci
ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi Turawa ne sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake bashi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci
Dr. Salisu Balakina a tattaunawar sa da wakilin mu Isa Lawal Ikra shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati insha Allah rana ita yau za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na daga tare gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu ne da ya daidaita mana sauti Mr. Vasco ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya